pourquoi les gens n'aiment pas les gens.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, sunana Sarfil Hashim Gumel, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan la'asariya. Tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar 18 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Korea ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta a wani lamari da ake gani tamkar takalar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara. An kashe akalla fararen hula 53 a wani hari a lardin hamada na Homs da ke tsakiyar Syria, inda ake zargin kungiyar IS da kai harin. An sami gano gawar dan kwallon kasar Ghana Christian Atsu, wanda ya mutu a karkashin ginin gidaje da yake zaune bayan mummunar girgizar kasa da ta auku a makon jiya.
To kanan labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa yayin da gwamnatin jihar Zamfara ta buƙaci dukkan kungiyoyin masu zaman kansu su kwashe nasu su bar jihar, an shiga wani hali.
So akwai partners kamar UNICEF, WHO, ikita su kwashe kayansu irin taimakon da suke ma jiha kan harkar lahiya. Ai matsala ce, so bai yiwu a ce a kori kowa. To yanzu gaskiya muna da consultation, ana meeting.
Haka kuma za a ji cewa Amurka ta mayar wa da Najeriya wasu kuɗaɗe da ake kyautata zaton na sata ne a wannan makon da ya gabata.
Gwamnatin kasar Amurka ta dawo da kudade akalla dalar Amurka 954 ga gwamnatin Najeriya, wanda tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa DSP Deepri Alamisiya.
Sai kuma shirin a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su rubuta ai kuma na ta email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Asabar cewa ƙin bayyana inda wani fursunan siyasa da Rasha ta yi tsawon wata ɗaya ya haifar da damuwar cewa an tilasta masa ɓacewa ne. Iyalai da lauyan Andrei Pivovarov sun kasa saduwa da shi tun a ranar 8 ga watan Janairu. Sa'ad da ya aika da wasiƙa, yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga gidan yarin St. Petersburg zuwa wani gidan yari na daban. Human Rights Watch ta faɗa wata sanarwa cewa wajibi ne hukumomi su gaggauta sauya tunani kan ɗaure shi da aka yi da ke da alaƙa da siyasa, a kuma saki Pivovarov ba tare da wani sharaɗi ba, kuma yanzu ma a baiwa iyalansa da lauyansa damar saduwa da shi. A cikin watan Yuli an yanke wa Pivovarov hukuncin ɗauri na tsawon shekaru 4 saboda samun sa da laifin shugabancin wata haramtacciyar kungiya da a yanzu aka rusa ta fafutukar demokuraɗiyya da kare haƙƙin farar hula a Rasha. An yi ta yawo da shi daga wannan gidan yari zuwa wani to a watan Satumba, yayin da kuma aka ki bayyana wa iyalai da lauyansa a inda yake. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta, kamar yadda hukumomin Koriya ta Kudu da Japan suka bayyana a yau Asabar. A wani lamari da ake gani tamkar takalar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara. Hadakar manyan hafsoshin tsaron kasar Koriya ta Kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin Sunan a kusa da Pyongyang, babban birnin kasar, da karfe 5:22 agogon kasar. Rundunar soji na ci gaba da nazari na yanayi da kuma bayanai kan harba makamin, kamar tazarar da ya ci da iya tashinsa da kuma iya yawan gudunsa. Ma'aikatar tsaron Japan ta saka makamin a cikin jerin samfurin ICBM da ya tashi tsawon sa'a ɗaya kafin ya sauka a tazarar kilomita 200 a yammacin tsibirin Oshima da ke Hokkaido. An sami gano gawar ɗan ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana Christian Atsu da ya mutu a ƙarƙashin ginin gidajen da yake zaune a kudancin Turkiya bayan mummunar girgizar ƙasa da ta auku a makon jiya, a cewar jami'in kasuwancin ɗan wasan da ya taɓa takale da ƙungiyar Chelsea ta Ingila. Murat Uzumet ya faɗa wa manema labarai cewa an gano gawar ta Atsu ne a cikin ɓaraguzai, kuma ana ci gaba da tono ƙarin kayayyakinsa, tuni kuma da aka sami ganin wayarsa ta salula. an tsara Atsu zai yi tafiya ta jirgin sama daga kudancin Turkiya ɗan sa'o'i kafin aukuwar girgizar ƙasar. To amma manajan ɗan wasan na ƙungiyar Hayat Sport ya ce a ranar Juma'a ɗan wasan ɗan ƙasar Ghana ya yanke shawarar tsayawa tare da ƙungiyar bayan zura ƙwallon da ta baiwa ƙungiyar nasara a wasan Super League ta ranar 5 ga watan Fabrairu.
To nan ba da jama'a ba Murtala zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan yayin da ayyukan ƙungiyoyin ba da agaji ke cikin rashin halin sanin tabbas a jihar Zamfara biyu bayan umarnin da gwamnatin jihar ta basu a makon jiya na ficewa daga jihar. Zauren gamayyar ƙungiyoyin fararen hula na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsa na kudancin ƙasar dangane da kiraye-kiraye da shugaban ƙasar ya sauki, wato na sauki shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa daga mukaminsa. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kuriya ya aika mana da rahoto kan wannan batu.
A makon jiya ne dai gwamnatin jihar Zamfara ta haramta aikace-aikacen ƙungiyoyin ba da agaji na ciki da wajen Najeriya da ke aiki a jihar tare da ba su umarnin ficewa daga jihar ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin dai ta ce bayanan sirri na nuni da cewa ƙungiyoyin na dafa wa tsagerin da ke barazana ga lamuran tsaron jihar, wato 'yan fashin daji. Sai dai ƙungiyoyin fararen hula a jihar ta Zamfara sun ce ko da yake gwamnatin na da ikon ɗaukar wancan mataki amma bai kamata ta yi wa ƙungiyoyin kuɗin gora ba.
Lokacin da abu ya faru mun je mu samu shi commissioner of home affairs, security and home affairs, shi ne ya gaya mana cewa particularly he is referring to particular NGO Wazo Bia Peace Initiative, idan aka kama wata tana taimaka ma bandits suna ayyuka. To kaga bai kamata a ce an zubar da ruwa ba da yaron da ke ciki ɗan gama wanka, sai a tsaya ai bayani a gano ne NGO a tsaya ake kunci. To amma an zo an ci NGO su kashe su, ya kusan it is very serious tension. Just a coalition of NGO su kuma suka ɗauka suka bada bandit ɗin su cewa sun barranti da wannan magana da gwamnati ta yi. Muka fitar, to da muka fitar mun yi tsammanin har yanzu gwamnati ya magana kun bai ƙarshe komai ba.
To yanzu wannan hali yake ciki.
Eh, to gaskiya ana nan ana Ministry of Health, Ministry of Humanitarian Affairs su ma sun da ƙorafin su, saboda akwai partners kamar UNICEF, WHO, ikice su kashe su irin taimakon da suke ma jiha kan harkar lafiya. Ai matsala ce. To bai yiwu a ce a kuri kowa, to yanzu gaskiya muna da consultation, ana meeting.
Kwamaran Muhammad Kabiru Rabiu kenan shugaban zauren gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a jihar Zamfara. Ya zuwa yanzu dai ba kai ga cimma wata matsaya ba tsakanin bangarorin biyu. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gamayyar ƙungiyoyin fararen hula na yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsu na yankin kudanci, waɗanda ke cewa ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya sallami shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa. Har ma shugaban gamayyar Kwamar Ibrahim Wayya ke cewa
yadda muka wayi gari a 'yan kwanakin nan muka ga wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman daga kudu suna ta faman zanga-zanga da sunan suna wakiltar dukkan ƙungiyoyi masu zaman kansu daga Najeriya. Na kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya kori shugaban hukumar EFCC. Ba ma cikin wancan tsarin, kuma ba da mu ba a cikin wancan tsarin, kuma ba ma goyon bayan abin da suke ambata. In kana maganar abin da ya shafi kotu, to ka bar wa waɗanda suke ahalin sabgarsi da kamata ya yi su tara lauyoyi su ga yadda za su ba su shawara su shiga rigimar su ma ta hanyar kotu, yadda za su tabbatar da cewa abin da ake zargin shi chairman EFCC Abdulrashid Bawa ta tabbata haka ne.
Tuni dai wasu ke alakanta faruwar waɗannan abubuwa guda biyu da sha'anin siyasa, wato baccin umarnin gwamnatin Zamfara ga ƙungiyoyin ba da agaji da kuma na neman sallamar shugaban hukumar EFCC. La'akari da cewa Asabar ɗin makon gobe ne idan Allah ya kai mu 'yan Najeriya za su zaɓi sabon shugaba da 'yan majalisar dokoki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An kashe akalla fararen hula 53 a wani hari a lardin hamada na Homs da ke tsakiyar Siriya, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito. Suna masu ɗora alhakin kai harin kan ƙungiyar IS. Gawarwakin mutanen da aka kwashe su zuwa asibitin jihar Palmyra duk suna da raunukan harbin bindiga zuwa kawunansu, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Sana ya ruwaito wani jami'in asibitin yana faɗa. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta ce mutanen suna tattara wani ganyen turare ne sa'ad da aka kai musu harin. Lardin Nahoms yana ƙarƙashin ikon gwamnatin Siriya da ƙawayenta. Wasu mutane 5 da suka sami raunuka kuma an ɗauke su zuwa wata asibiti. Daya daga cikin waɗanda suka tsira da ransu ya shaidawa kamfanin dillancin labaran na sana cewa maharan sun kuma kone musu motoci. Ba sami wanda ya dauki alhakin kai harin ba ya zuwa yanzu. Wani jami'in yan sanda a Mississippi ya ce wani dan bindiga daya tilo ya kashe mutane shida ciki har da tsohuwar matarsa da mijin mahaifiyarsa a wurare daban-daban a wani karamin kauye dake kusa da iyakar jihar Tennessee. Jami'in yan sanda Brad Lenz ya ce masu bincike basu kai ga gano musabbabin kai farmakin a Arkabutla a ranar Juma'a ba. Kisan ya auku ne a wani shagon sayar da kayayyaki da gidaje biyu da ke da tazarar mil kalilan tsakaninsu da juna. An bayyana waɗanda ake zargi da kai farmakin da suna Richard Del Crum mai shekaru 52. An daure Crum a gidan kaso ba tare da wani bahasi ba bisa babbar tuhuma ɗaya ta kisan kai, yayin da masu bincike yake kokarin ƙara wasu tuhume-tuhume ba kai ga sanin ko yana da lauya da zai iya magana a madadinsa ba.
Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin Amurka ta mayarwa da Najeriya kalla dala 954,000 da ake zargin tsohon gwamnan jihar Bayelsa da dauka zuwa Amurka. Kuma yanzu haka ma ya koma ga Allah. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamid Abakar Sokoto, ya tattaro mana ra'ayoyin 'yan jihar ta Bayelsa.
Gwamnatin kasar Amurka ta dawo da kudade akalla dalar Amurka 954,000 kwatankwacin naira miliyan 438 da 840,000 ga gwamnatin Najeriya, wanda tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa DSP Dipre Alamisiya, wanda kuma tuni ya riga mu gidan gaskiya, an tabbatar da cewar ya kwashe kudin ne zuwa kasar ta Amurka kamin dawo da su. Kawo yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ce za ta tabbatar da cewar waɗannan kudade sun iso cikin kasar ta, tare kuma da mika su ga gwamnatin jihar ta Bayelsa. Kan haka ne ya sa na jiyo ra'ayoyin 'yan jihar ta Bayelsa dangane da fatarsu akan waɗannan kuɗaɗe.
I'm very happy about it and I applaud them for that.
Wannan yana cewa ne na yi matuƙar farin ciki na dawo da waɗannan kuɗaɗe a Najeriya, kuma dole ne mu jinjina wa ƙasar Amurka bisa dawo da waɗannan kuɗin da ta yi a Najeriya. Kira na shi ne duk waɗanda za a miƙa ma waɗannan kuɗaɗen musamman jihar Bayelsa da su tabbatar da sun yi amfani da su ta hanyar da ta dace domin amfanar talakawan jihar ta Bayelsa. Shi ma wannan ɗan jihar ta Bayelsa ne ya ce. Yana cewa ne ina ganin kuɗin da aka sace aka kai ƙasar Amurka kuma aka sake maido da su a jihar Bayelsa abin yabawa ne, to amma kuma idan ana iya tunawa an sake sace su domin kuwa babu shaidun cewa suna cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Ko da yake dai wannan ba shi ne karon farko ba da ake maido da kuɗi Najeriya, amma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Muna kira ga gwamnatoci da su ɗauki matakai. Shi kuwa wannan da ke da suna Harry Dodowa, wani ɗan jiha ta Bayelsa, ya ce.
The people are indifferent. Even the state government has not reacted to it. The citizens are not concerned.
Yana cewa ne ra'ayin mutane ya sha bamban, kuma wasu na ganin an yi bajinta, to amma kuma wasu na ganin wani abin damuwa shi ne gwamnatin jihar ta Bayelsa har kawo yanzu ba ta ce uhun ba dangane da wannan batu. Ina ganin dai abin da ke damuwar gwamnatin jihar ta Bayelsa shi ne matsalolin kuɗi. Haka kuma muna ganin ga duka alamu ba a kai tsaye ne ba kuɗaɗen za su shiga aljihun gwamnatin jihar ta Bayelsa. Muna kira dai da a yi adalci. Har kawo yanzu dai mutanen jihar Bayelsa ba su gani ba a ƙasa, musamman ta ire-iren dawo da irin waɗannan kuɗaɗe domin amfaninsu. Kuwa baya dai an dawo da wasu maƙudan kuɗaɗe, amma dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Duk ƙoƙarin da na yi na jinta bakin gwamnatin jihar Bayelsa ya ci tura, domin kuwa na kira kwamishinan watsa labarai a jihar Musa Ayuba Duba, amma dai bai ɗauka ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu anan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:14 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai duba batun tukin mota ne da harkokin siyasa a Najeriya mako guda kafin babban zaben kasar a ranar 25 ga wannan wata. A yayin da jam'iyyun siyasa ke kara kaimi a yakin neman zaben shekarar 2023 da za a gudanar a mako mai zuwa, shugaban hukumar kiyaye hatsarra ta kasa Dauda Alibiu ya kara jaddada gargaɗi da ya saba yi ga duk masu amfani da hanya, ciki har da ayyukan motocin yakin neman zaɓe da su guji yin tsananin gudu da sakaici yayin tuki, kana su bi dokokin zirga-zirgar ababen hawa don kaucewa afkawa haɗarin ababen hawan. Shugaban na Road Safety na ƙasa ya bayyana haka ne a lokacin da yake mayar da martani ga jerin haɗarin da suka hafku tun bayan fara yakin neman zaɓe da suka haɗa da ayyukan motocin jam'iyyun siyasa da wasu ayyukan motocin ma da suka yi sanadin asarar rayuka da dama da za a iya kauce masu. Dauda Biyu ya nuna rashin jin daɗinsa yayin da ya bayyana cewa duk da gargaɗin da yake ta yi da kira ga yin takatsantsan a lokacin tuki da ma sauran kiraye-kiraye da rundunar ta yi wa waɗannan direbobin, har yanzu suna karya dokokin da aka kafa da dokar hana saurin gudu da kuma shiga halin tukin ganganci da ke cin karo da mafi kyawun tsarin amfani da hanya. Yanzu da ya rage mako guda a gudanar da zaɓen, ko shin kwalliya tana biyan kuɗin sabulu a kan kira da shugaban hukumar Road Safety ya yi wa direbobi da su yi takatsantsan a kan hanya a lokacin da zaɓen ƙasar ke ƙaratowa? Tambaya kenan da na yi wa shugaban wata tashar mota wanda ya bayyana sunansa kamar haka.
Na farko ni mai magana, sunana Babangida Bala, Director of Sagi Transport Adamawa State. Na biyu, alal haƙiƙa abin da shi shugaban Road Safety ya yi kira a kai ya yi bayani kuwa mai ma'ana, kuma ya yi bayani mai nagarta. Abin da yake faruwa ya jawo hankalin direbobi saboda guje-guje da kuma juye-juye da moto, da kuma lokaci da muke na gaban siyasa wanda za ka ɗauka karka ɗauki mutanen da ba su da nutsuwa, sannan kuma 'yan shaye-shaye, 'yan bangan siyasa su suke yawan sa direba, su fitar da direba cikin hankalinsu.
To mun san 'yan bangan siyasa wani sa'ilin suka ɗauki irin bus-bus na tashoshi haka, shin akan zo a ɗauki mutanenku kuma an ɗauke su sukan samu matsala tare da su wa'innan 'yan bangan siyasa?
To abun da yake faruwa shine mu motan sauki mota ne na kamfani, so ba mu daukan irin harkoki na maganan siyasa. In dai tafiya za ka yi journey daga wani state zuwa wani state, wannan za mu iya ba da mota, amma duk mota da ya shafi za a tafi a je harkan siyasa da ita, ba mu alaudin mota ya fita ya tafi wannan haka. Dalili komai yana iya faruwa, ana iya samun sabani har ya kai a kona mota, ana iya sabanin da ke duke da wayansu abubuwa wanda dai basu dace ba.
To ban yi shawaranka ga direbobinku da ma duk wasu direbobi a Najeriya game da sha'anin zaɓen nan da kuma zirga-zirgar ababen hawa?
Abin da nake jawo hankali ƴan uwana direbobi, kowane direba da ya tabbatar da cewa yanzu lokaci ne wanda ba wai gabanka kawai za ka ringa tukawa ba, kana tuki kuma kana kula da gaba, kana kula da baya, domin mutane da yawa direbobi wansu suna tukin ne ba tare ma da takardun shaidan cewa direbobi ba ne. Sannan na biyu, duk yayin da kawo hanya, to hankalinka ya zamanto yana kan abin da kake yi. Duk abin da zai faru in baka cikin guduwa da kuma fitan hayyacinka, to duk abun da zai faru zai zo da sauki. Amma duk yayin da zaka ke tuki kake guduwa kana fitan hayyacinka, duk wani abun da zai faru zai iya faruwa ne abun za a yi asarar rayuka da kuma dukiyoyi.
To a gaida Babangida Bala da ya mana wannan tsokacin. Ɗaya daga cikin manyan tashar Muntari Muhammad shi ma ya mun tsokaci kamar haka.
Jami ne ya tsinci kanka ba, ni malam Bahaushe. Babban abun da ke faruwa da tun da zai zama da ya sami mu tare da direbobi, muna musu lacca a kan magana da kai nan. Kowane wayewar gari kwana ɗaya kwana biyu muka tare da direbobi, muna ja musu kunne kan tukin ganganci. Yanzu yanzu na ma zafi amma rasu ki suka bar nan, sai suna yi mana ƴan gwaje-gwaje ko za a samu direba wanda ke ɗan shaye-shaye, ko kuma za a samu wanda bai fahimci aikin da rasu ki suke yi ba a fahimtar da shi. bakin rukunin muna kokari a kan fitar direbobi a kan kare layukan jama'a.
To a daidai wannan lokacin zaka iya cewa akan samu matsaloli na hanya a daidai wannan lokaci da ake shirin zabe?
Hanya ta akwai matsaloli gaskiya a labari. Na farko hanyar Najeriya kan ba su da kyau. Na biyu inda ke da kyau da zaka samu kauye a gari sun kawo itace sun jibga a hanya. Ko tree bombs wanda ba gwamnati shi da rabu sun suka yi shi wanda shi fanyin dole daga yana iya kosinin azda.
To amma ana cewa duk da hanya ba su da kyau da direbobi kuma za su yi irin tukin da ya dace su je a hankali kila ba za a samu matsala ba kamar yadda kake magana. Akwai shawara da kukan ba direbobin ku wurin yawan gudu?
Kwarai da gaske kowane direban mu duk wanda ya zo ya samu wani ya wuce shi ya kai wuce 120. Direban da ya aka wuce inda yana tafiya 100 na kan wani ya wuce shi ya kan bugo waya ma shugaban mai ce wannan ya zo ya wuce shi amma shi kansa yana tafiya 100 ne amma wani kaza ya wuce shi kuma kira wani kaza da mutum ya rage wannan gudu din da yake yayi yawa.
To madalla masu sauraro a nan ne kuma za mu ji tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Jumbe Hamza da ya haɗa mana sauti. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakub Makeri. Yanzu kuma lokacin da zan duba na karanto kaɗan ko kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aika mana ta email. To sakonmu na farko a yau ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahaikar Ruga Sokoto. Suka ce a gaskiya wannan kai komo da ake tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da wasu gwamnonin bai kawo kallo ba. Wannan bangaren su ce baki wannan su ce fari. Saboda haka muna fatan gwamnati za ta sanya idanu kan bankuna domin wallahi zancen wadata mutane da sabbin kuɗaɗen yana neman bin ruwa idan har yanzu ba su fara wadata ba sosai. Sai kuma sakonmu na gaba da yake cewa tashin hankali da tarzoma da ta barke a jihar Lagos dalilin karancin takardun naira ba shakka abin takeici ne. Da fatan gwamnati za ta yi hanzari wajen shawo kan matsalar kafin ta watsa sauran jihohin Najeriya. Sako daga Mansur Almugumel. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isuhun Dilafaki. Ya fara da sallama ya ce hakika wannan hali da muke ciki a Najeriya sakamakon harin ta karɓar tsaffin 1,500 ba ƙaramin jefa al'umma cikin zulmi ya yi ba domin duk wanda ya ciniki ko kuma ya cinikayya tsakanin ranakun Laraba da safi Alhamis to wallahi wannan iftila'i ya ratsa da shi. Sai dai mu roki Allah ya kawo mana mafita. Sako daga Isuhun Dilafaki. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito shi kuma na haɗin gwiwa ne da ya fara da sallama ya ce taron koli da shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka suke yi a can ƙasar Habasha a wannan rana ta Asabar muna fatan za su tauna akan hanyoyin da za su kawo wa ƙasashenmu na Afirka wato su warware matsalolin da suke musu tsaurin gungoro. To sakon ya fito ne daga Sunusu Madate da magaranda Ilyas Yakubu Dagawa da kuma Yakubu mai aski Badaraka da ma malam kore ganin sarkin noma. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya. Ya fara da sallama ya ce umarni da shugaba Buhari ya bayar na a ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗin naira 200 har zuwa ranar wato 4 ga watan 10. Hakan ya yi daidai domin matakin zai rage raɗin da talakawa ke sha a wannan lokacin. To sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ya zo daga Shehu Adamar Jau. Ya ce shugabanninmu ya kamata ku sani cewa sai da sukuni da kwanciyar hankali sannan zaɓe ke yiwuwa. Kun karɓe mana tsaffin kuɗaɗenmu sannan kuma kun hana mu sababbi. Kuma wai haka kuke min tunaninmu ba ta zaɓe. Gaskiya akwai matsala. Allah ya kyauta. Sako daga Shehu Adamu Rajau. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan.
Yeah. Ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako da ina ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo dangannin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To wannan haka yake. Ya daga wannan kudin yanzu ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici. Murtala gare ka.
To Sarfilo, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Asabar cewa ƙin bayyana inda wani fursunan siyasa da Rasha ta yi tsawon wata ɗaya ya haifar da damuwar cewa an tilasta masa ɓacewa ne. Iyalai da lauyan Andrei Pivovarov sun kasa saduwa da shi to a ranar 8 ga watan Janairu sa'ad da ya aika da wasiƙa yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga wani gidan yarin St. Petersburg zuwa wani gidan yari na daban. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta kamar yadda hukumomin Koriya ta Kudu da Japan suka bayyana a yau Asabar a wani lamari da ake gani tamkar takalar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara. Hadakar manyan hasoshin tsaron kasar Koriya ta Kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin Sunan a kusa da Pyongyang babban birnin kasar da karfe 5:22 agogon kasar. An sami gano gawar dan kwallon kafar Ghana Christian Atsu da ya mutu a karkashin ginin gidajen da yake zaune a kudancin Turkiya bayan mummunar girgizar kasa da ta auku a makon jiya a cewar jami'in kasuwancin dan wasan da ya taba takale da kungiyar Chelsea ta Ingila. Murat Ozumemet ya faɗa wa manema labarai cewa an gano gawar ta Atsu ne a cikin baraguzai kuma ana ci gaba da tono ƙarin kayayyakin sa kamar yadda aka sami ganin wayar sa ta salula. An kashe akalla fararen hula 53 a wani hari a lardin Hamada na Homs da ke tsakiyar Siriya kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito suna masu ɗora alhakin harin kan ƙungiyar IS. Gawarwakin mutanen da aka kwashe su zuwa asibitin jihar Palmyra duk suna da raunukan harbin bindiga zuwa kawunansu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Sana ya ruwaito ne jami'in asibitin yana faɗa.
To madalla a gaishe ka masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a wajen Najeriya Niger kamar da Chadi za mu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka wajen kawo muku shirin da Jumbe Hamza da ya hada shirin da bada umarni sai injiniya mu ne Mr. Sidrak. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawowa a shirin mana dare. Assalamu alaikum.